إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau Laraba biyar ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1443 wanda yayi daidai da 6 ga watan 4 shekara ta 2022 muna ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani wanda wannan shine darasi na 5 a cikin jerin waɗannan darussa muna nan a cikin suratul Tur darasin da ya gabata mun fara karatu daga aya ta 14 ko sha aya ta 15 daga aya ta 15 har zuwa aya ta 21 wanda muna kan gabar da Allah madaukakin sarki yake mana bayani dangane da sakamakon almuttaqin wanda suke masu takawa da kuma irin abin da Allah madaukakin sarki ya tattala a gare su mun ji cewa suna cikin jannatin wa na'im فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم سنمنجي أبن دا الله مدوك تنسركي يكي فتا مستوى قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون سنن أكي من بياني إرن زمن سودة شنجتا سأكن أبو بوان فانسيا متكئين على سرور مصفوفة سننكما أكي مغانا أكن ما تنسو أعلى الجنة وزوجناهم بحور عين من كان آير دا الله مدوكة تنسركية شوى والذين آمنوا وأن دسك إيماني واتبعتهم ذريتهم بإيمان سنن ذرية سسك ديوس دا إيماني ألحقنا بهم ذرياتهم زام حتى سود ذرية تاسو أكشن الجنة ألحقنا بهم ذريتهم zama hada su da zurriyar ta su a cikin aljanna wama alatnahum min amalihim min shay ba za mu tauye musu wani abu daga cikin aikin da suka aikata ba ba za mu debo aikin su mu ce za mu cika mu zurriyar su da shi ba a'a za mu ba su cikakken sakamakon su da matsayin da suka samu sannan za mu hada zurriyar ta su da su a matsayin da suke su ma a aljanna sai Allah ya ce kullum bi'in bima kasaba rahin kowane mutum yana rataye ne da abin da ya kasance yana aikatawa anan mun yi magana cewa malamai sun yi maganganu guda uku dangane da ma'anar zurriyatuhum su wane ne zurriyar da ake nufi shin ana nufin ƙananan yara waɗanda ba su kai matakin balaga ba su ne za a haɗa su da iyayensu a cikin aljanna da a matsayin da iyayen suke koko ana maganar manya ne waɗanda suka yi imani kamar yadda iyayen suka yi imani su ne za a haɗa su da su a cikin aljanna koko ana maganar zuriyar ne gaba ɗaya da manya da yaran gaba ɗaya za a haɗa su a matakin iyayensu wannan su ne maganganun malamai guda uku dangane da wannan aya waɗansu malamai suka ce manya kawai ake nufi ba a maganar ƙanana saboda me saboda Allah madaukakin sarki ya ce wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman, zuriyarsu suka biyo su da imani. Shi ko imani baya tabbata bayan kafin mutum ya zama balagagge, ba a lissafa shi a matsayin mai imani wanda za a rinka rubuta mai sakamako da na alkhairi da na sharri sai lokacin da ya kai matakin balaga. Da haka kuma anan an ce wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani, imanin zai zama imani sai lokacin da mutum ya kai matakin balaga, kuma Allah ya ce sun biyo su da imani. Kenan in an yi maganar biyo su da imani, wannan ya nuna manya kawai ake nufi wanda za su iya zama masu imani, wanda imani zai iya yin aiki a kansu. Da haka su ake nufi da cewa wattaba'athum dhurriyyatuhum biimani. Dan haka wannan ya nuna sun shiga aljanna kenan da ne da aikinsu suka shiga aljanna. Wannan imanin nasu da suke da shi shi ne shigar da su aljanna. Sai aka yi musu falala ɗin, aka kai su matashin da iyayensu suke kai a cikin aljanna ɗin. Suka ce to wannan ya nuna haka ake nufi da wannan ayar. Asar ya zo daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah yarda da shi, al-Imamu Ibn Jarir ya rawaito shi da Ibn Abi Hatim, duka sun rawaito wannan asar ɗin daga Abdullahi ɗan Abbas a wannan ayar. Yana cewa inna Allah yarfa'u dhurriyyatal mu'mini ila darajatihi wa in kanu dunahu fil amali litaqirra bihi aynuhum. Yana cewa Allah zai ɗaga darajar mu'mini a cikin aljanna ya kai shi matsayin darajar iyayen shi, ko da ya kasance dunahu fil amal, bai kai su a aiki ba. Suka ce wannan ya nuna kenan akwai aiki, wanda bai balaga ba ba a maganar aiki a tattare da shi. Da haka waɗannan kenan sun yi aiki amma aikinsu bai kai na iyayensu ba, don haka za a ɗaga darajarsu a haɗa su da su a cikin aljanna. Wannan kuma shi ne ƙaulin da Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala ya rinjayar a tafsirin wannan ayar, da cewa wannan manya ake nufi wanda suka kai mataki na balaga. Waɗansu kuma suka ce a yara ake nufi, ba a nufin manya. Sai suka ce ma'anar ayar wallazina amanu wa atba'nahum dhurriyyatihim fi imanil aba'i, ma'ana waɗanda suka yi imani sai muka biyo bayansu, muka biyo iyayen su zuriyar, muka biyo bayansu zuwa iyayensu. Saboda mai bi imanin, suka ce ana nufin bi imanil aba, saboda imanin iyayen ba wai imanin ƴaƴan ba. Sai zama wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imanin, ma'ana bi imanil aba, su zuriyar za su biyo su ne, za su biyo bayansu, za su shiga ƙarƙashin imanin iyayensu. Suka ce to wannan ake nufi, da haka ana nufin ƙananan yara, ba ana nufin manya ba. Suka ce dama an faɗi zurriya, asali a hukunci a shari'a zurriya suna bin iyaye a babin imani, ko da ba su kai matakin balaga da za su zama masu imani ba. A hukunce-hukunce da yawa na shari'a, zurriya suna bin hukuncin iyayensu a babin imani. Kaman abin da ya shafi hukunce-hukunce na gado, idan mutum ya mutu, ‘ya’yan shi ƙanana za su gaje shi ko ba za su gaje shi ba? Akwai gado tsakanin musulmi da kafiri ko babu? Babu. To me yasa za su gaje shi? Kenan suma masu imani ne, kenan imanu taba'i, suna da imani amma imanin wanda yake ƙarƙashin imanin iyayensu. Da haka sai aka hukunta musu hukunce-hukunce na imani. Kamar yadda in sun mutu suna ƙananan yara, za a yi musu wanka, za a yi musu sallah, za a rufe su a ina? A makabartar musulmi za a rufe su, duk da cewa ba su balaga sun zama suna da imanin kansu ba. Da haka suna da al-imanu taba'i kenan, suna da imani ne wanda yake biye da imanin wani, imaninsu yana biye da imanin iyayensu da sauran hukunce-hukunce irin wannan sai dai abubuwan da shari'a ta zo ta nassanta cewa dole sai da imanin mutum mai zaman kanshi sannan suke fita da haka suka ce to tunda haka ne dan an ce wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani to ba ana nufin imani mustaqilli ba ana nufin al-imanu tabi'i imani wanda yake na karkashin imanin iyayensu kamar yanda suke shiga a wasu daga cikin hukunce-hukunce wanda yake ba wannan ba har yanzu ma suka ƙara cewa ai su baligai duk wanda ya kai baligi shi mustaqilli ne a shari'a zaman kanshi yake yi yana cin gashin kanshi ne zai shiga aljanna ko wuce ya samu daraja a aljanna daraja mustaqilliya ne cin gashin kanta ba tare da wani ba shine sai su baligaggu suka ce za su shiga karkashin kullum ri'in bima kasaba rahin aikinsu ne zai kai su wannan abinda suke din da aka shiga aljanna da falalar Allah da rahmar Allah amma matakai a aljanna to wannan gwargwadon aiki ne to dan haka duk wanda ya kai matakin balaga gwargwadon aiki shi gwargwadon matakin da zai samu a aljanna da haka suka ce wannan shine yake tabbatar da cewa a wannan ana nufin kanana ne ake nufi da cewa wattaba'atun zurriyatuhum daga sai inda a ce baligai za su shiga cikin wattaba'atuhum zurriyatuhum to da zai zama kenan as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wanda suke da mataki na musamman a cikin aljanna duka ƴaƴansu gaba ɗaya suna cikin wannan darajar kenan haka kuma tabi'ai manyan a'immatut tabi'ina duka ƴaƴansu gaba ɗaya da zuriyarsu suna darajar su a cikin aljanna suka ce wannan zai zama kenan babu bambanci tsakanin as-sabiquna as-sabiquna kuma da sauran ashabul yamin na a cikin mutane tunda duk wanda suka shiga zuriyarsu gaba ɗaya ma za su tafi wannan matsayin da wannan matakin da haka sai suka ce to wannan ya nuna yara ake nufi banda manya in haka ne kenan duka ƴaƴan sahabbai da ƴaƴan annabawa da zuriyarsu duka suna wancan matakin nasu kenan a cikin aljanna wanda kuma wannan zai yi isaqin ayyukan wasu da yawa zai zama ayyukan wasu akwai wanda suke ba sa zuriyarsu ba su kai wancan matakin ba iyayensu kuma sun yi aiki na ƙwarai da yawa amma kuma ba su samu wancan matakin ba ga wasu kuma wanda ba su yi wani aiki mai yawa ba amma kuma an kai su matakin sama na iyayensu saboda iyayensu sun kai wancan matakin da aka suka ce wannan yana nuna ƙanana ake nufi waɗansu kuma suka ce ta'ifa na uku suka ce ana nufin duka da manya da yara gaba ɗaya duk suna cikin wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani da aka kowanne zai shiga shi babba zai bi uba da bi imani nafsihi kenan wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani wa'inda suka kai balaga da imaninsu ake magana wa'inda kuma suke ƙanana ba su kai wancan matakin ba wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani ana nufin al-imanu tabi'i da haka suka ce akwai wanda za su shiga wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani imani nafsihi akwai kuma wanda zai shiga bi imani tabi'i da haka duka sun ce kowanne daga ciki zai iya shiga dakan an ce imani suka ce ana nufin imani wanda yake a shari'a an kira imani ana nufin imani tabi'i yana shiga al-imanu al-kasbi al-ikhtiyari shi ma yana shiga daga kowanne zai iya dauka a cikin waɗannan bangarorin guda biyu suna ƙara kafa hujja da qira'o'in guda biyu na ayar wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imani suka ce wannan ana nufin manya kenan wanda zuriyarsu suka biyo bayansu da imani amma a ƙarƙashin ƙira'ar wallazina amanu wa atba'nahum zurriyatihim bi imani Allah ya ce muka biyo bayansu da zuriyarsu da imani kenan wancan aikin Allah ne shine ya biyo bayan zuriyar ya kai su wannan matakin wannan kuma wattaba'atuhum zurriyatuhum zurriyar ne suka yi aiki suka kai wancan matakin daga sai zama wancan a matsayin manya wannan kuma wa asba'nahum zurriyatihim a matsayin yara wanda ba su kai matakin balaga ba suka ce kira'o'in guda biyu kamar matsayin ayoyi ne guda biyu daban-daban kamar wanda wannan ka'ida ce daga cikin ka'idoji na qawa'idut tafsir a wurin malaman tafsiri shine hamlul qira'ataini kullu qira'atin ala annaha ayatun bi nafsiha a dauki qira'o'i guda biyu na aya kowace qira'a ana mu'amalanta ne a matsayin aya ce ita mai zaman kanta waccan qira'ar aya ce mai zaman kanta wannan qira'ar ma aya ce mai zaman kanta sai su ce kenan a bisa ayar wacce ba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani ana nufin manya a bisa kuma ayar wa asba'nahum dhurriyyatihim ana nufin kanana da haka kenan duka guda biyun za su shiga karkashin wacce ba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani me yasa suka ce kowanne yana shiga misalin cewa idan an ce imani har na karami ma yana shiga suka ce daidai da fadin Allah madaukakin sarki fatahariru raqabatin mu'mina da aka ce fatahariru raqabatin mu'mina in tabawa mu'mini a aurin in tabawa akwai sharadin sai ya balaga babu sharadin balaga a shari'a daga koda bawa ne karami wanda bai kai matakin balaga ba aka yanta hukunci yayi amma kuma a shari'a Allah ya kira shi da suna raqabatin mu'mina kenan imani ba dole sai ya kai sai ana maganar imani al-kasbi al-ikhtiyari ba wanda ake magana imani tabi'i ma zai iya shiga al-imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa abinda yake gani zai fi zama daidai shine kebanta ayar da zurriya kanana ba manya ba cewa kanana shine zai fi dacewa da wannan ma'anar ta aya me yasa sai ce saboda kada alizimta daidai ta tsakanin as-sabiquna al-awwaluna da kuma waɗanda suke masu ba dan aka dauka cewa kowa zai shiga to dole a yadda cewa waɗanda suke ba su din ba a cikin zuriyar su a mataki ɗaya za su kasance a aljanna yace saboda gudun wannan to wannan zai iya sawa a rinjayar da cewa kanana ake nufi wanda a kanana kuma wannan ba zai shiga ba dama su ba su yi aiki ba dama su ba su kai matakin takalifi na shari'a ba balle a ce sun yi aiki kuma an kai su mataki wanda yake ya wuce matakin da suke a cikin aljanna da haka wannan shine abinda shi al-imamu ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala ya rinjayar mun ji cewa al-imamu ibnu jarir at-tabari ya rinjayar da cewa manya ake nufi da haka malamai sun yi sabani mai karfi a karkashin wannan ayar dangane da ayyana waɗanda ake nufi a ciki amma dai kowanne ne falalar Allah subhanahu wata'ala tana da raham tana da yawa rahamar Allah tana da fadi kowanne Allah madaukakin sarki zai iya yi a ciki zai iya daga darajar waɗanda suke baligan sun yi aiki ya kai su darajar iyayensu ko da aikin su bai kai aikin iyayensu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana ya tabbatar mana cewa matan shi suna tare da shi a aljanna ba cewa matan manzon Allah matan shi ne a cikin aljanna duk da cewa ba su kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma kuma suna a inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a aljanna ƙololuwar mataki a cikin aljanna da haka rahamar Allah tana da fadi ba za a iyakance ta a ƙayyade ta da wani ƙaidi ba sai Allah madaukakin sarki yace wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا له فيها ولا تأثير ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
نعم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin sakamakon da aka tattala na almuttaquna a cikin aljanna bayan ni'imar da suke ciki da kuma ƙarin ni'imar a kwaso zurriyar su a hada su da su a wurin da a matakin da suke a aljanna ba wai su suna can kuma zurriyar suna can wani wuri daban ba a hada su wannan ita ma ƙarin ni'ima ce sai Allah ya ce wa amdadnahum bi fakihatin har yanzu za mu ci gaba da ƙaro musu mu ci gaba da ƙara musu fakihatin kayan marmari wannan yana daga cikin abin da wasu malamai sai sa suka ce a can fakihina ba kayan marmari ake magana ba fakihina ana nufin daga attafaqquh ne na jin daɗi da farin ciki da murna na zuciya shine fakihina bima atahum rabbuhum da haka a nan sai aka zo aka yi maganar bi fakihatin aka yi maganar kayan marmarin kenan wancan daban wannan kuma daban kenan sai a rinjayar da ma'anar a can fakihina din ba na kayan marmari ake magana ba a nan ne ake maganar an ba su kayan marmari wa lahmin da kuma nama mimma yashtahun daga cikin duk irin abin da suke marmari na kayan marmari din da kuma naman duk kowane iri suke sha'awa duk wanda zuciyarsu take so take sha'awa to akwai irin wannan kayan marmarin Allah madaukakin sarki zai kawo musu shi a wani wurin kuma Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa jannatu adnin mufattahatan lahumul abwab muttaki'ina fiha yad'una fiha bi fakihatin kathiratin wa sharab Allah ya ce suna kishin gida a cikin aljanna din ana kira musu kayan marmari kathira suna cewa a kawo a kawo kaza a kawo kaza duk abin da suke sha'awa kawai za a kawo akwai fakihatin kathira kayan marmari masu yawa ba kayan marmari wa'anda suke ɗan kaɗan ba Allah ya sifanta su da cewa da yawa kayan marmarin a wani wurin Allah ya ce yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin suna kiran a kawo musu kowane irin kayan marmari shine kulli fakiha kowane kayan marmari ba tare da iyakancewa ba ba tare da kaidi ba wanda suka sani da wanda ba su sani ba duka wannan suna sawa ana zo musu da shi ana kawo musu a cikin aljanna kuma ana kawo musu kayan marmarin Allah ya ce aminina suna cikin aminci ba sa jin tsoron zai yanke ba kuma sa jin tsoron in sun ci da yawa zai cutar da su ko zai haifar musu da wani abu a jikinsu da aka yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin a wani wurin Allah ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun a ciki yace wa zin lahum fiha fakihatun kathiratun minha ya'kulun a cikin aljanna din akwai fakiha akwai kayan marmari masu yawa za su rinka ci daga wannan nau'o'in kayan marmari din wa fakihatun kathira kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul waqi'a a cikin ni'imomin da abubuwan ci da za su fuskanta akwai kayan marmari wa'anda suke masu yawa shi yasa ma Allah madaukakin sarki yake cewa wa fiha min kulli samarat duk wani kayan marmari kullu duka gaba daya babu wani kayan marmari wanda babu a cikin aljanna da aka yace wa fiha min kulli samarati kowane irin kayan marmari ba a keɓanta wani ɓangare ko wani kala banda wani kala ba duk in an ce kayan marmari abinda zuciyarka take iya hararowa da wanda zuciyarka ba ta hararowa Allah madaukakin sarki ya tattale shi a cikin aljanna abinda kawai ya rage shine cin wannan abin da yake ciki amma babu wani abu na kayan marmari wanda Allah madaukakin sarki bai tattala a cikin aljanna ba shi yasa Allah yake sifanta sifar yanda kayan marmarin ma suke da yanayin alaƙar shi wanda zai ci kayan marmarin da su kayan marmarin a cikin aljanna Allah yake fi jannatin aliya qutufuha daniya su kayan marmarin kusa kusa suke kawai sa hannu za a yi a tsinka baya buƙatar sai ya tashi daga inda yake baya buƙatar sai ya sa abin cirowa ya ciro duk inda yake to nan ne kusancin da reshen da abin da zai tsinka ya zai kasance da haka duk abin da zai tsinka zai kusanto zuwa gare shi shine ma'anar qutufuha daniya ita jannatin aliya aljanna sai madaukakiya amma abin da za a tsinka a ciki qutuf din daniya kusa-kusa yake baya buƙatar wata wahala kafin a tsinke shi a wani wurin Allah ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlilan in warta kasa kasa take sannan abubuwan tsinkar da suke cikin aljanna kuma an kaskantar da su kasa kasa yanda ba su da buƙatar tashi ba su da buƙatar canza zama yanda kake a kishin gida ko a kwance ko a zaune ba ka buƙatar canza wani yanayi idan kana buƙatar wani kayan marmari daga cikin kayan marmarin aljanna shine wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila da haka akwai kayan marmari masu yawa wanda za a rinka zuwa da su iri-iri za ka rinka ɗauka wanda aka kawo maka ɗazu shi ne aka sake kawo maka alhalin ba shi ba ne kullama ruziqu min hamin samaratin rizqan qalu wa hadha alladhi ruziquna min qabl wa utubihi mutashabiha Allah ya ce duk lokacin da aka kawo musu wani arziki na kayan marmari sai su rinka cewa wannan shi ne abin da aka ba mu a baya wasu suka ce a baya ana nufin a duniya irin na duniya ne Allah ya ce wa utubihi mutashabiha za a rinka zuwa musu da shi yana kamanceceniya da juna yana kama da irin wanda suka gani din alhalin ba shi ba ne wasu kuma suka ce a cikin aljannan ne dai in ya ga wannan sai ya ɗauka irin na ɗazu ne sai ya ci kuma sai ya ji ashe ba ma irin shi ba ne ya sha bamban ba ma kama tsakanin shi da wancan amma a ida ne kawai in an gan su Allah ya ce wa utubihi mutashabiha a ida ne za a rinka zuwa musu da shi suna ganin kaman kama ne amma kuma da an ci sai a ji ɗanɗanon ya bambanta ba iri ɗaya ba ne da haka Allah maɗaukacin sarki dai a nan yana faɗa mana cewa wa amdadnahum bi fakihatin mun kawo musu agaji muna musu ƙari da daɗi da tallafi na kayan marmari wa lahmin sannan kuma da nama muna musu tallafi na nama akwai nau'o'in nama a cikin aljanna a wani wurin Allah ya faɗa mana wani irin nama ne Allah ya ce wa lahmin tsairin mimma yashtahun akwai naman tsuntsaye irin wanda suke sha'awa duk wani tsuntsu da kake sha'awa to akwai irin naman shi a cikin aljanna da haka anan an faɗi nama kawai a can kuma an iyakance shi da cewa akwai nama wanda yake na tsuntsaye a cikin aljanna kuma irin tsuntsayen mimma yashtahun irin wanda suke sha'awa sai wanda kai sha'awa a cikin aljanna za ka samu za ka ci da haka da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk wanda kake bukata da wanda zuciyarka take sha'awa na nama na tsuntsaye iri-iri daban-daban to akwai irin shi a cikin aljanna shine wala ni tsairin min baye shahun an ambaci nama a nan wanda galibi shine ake ambata a cikin abincin yan aljanna a ambaci kayan marmari sai kuma a ambaci nama ba a ambatan sauran abubuwa na abinci wayannan galibi su ake ambata nama kayan marmari nama kayan marmari domin kayan marmari a kayan tsirrai su ne wayanda suke a gaba su ne jagorori su ne shugabanni da haka su ne wayanda suke falala fiye da sauran kayan tsirrai a babin abinci haka kuma nama shi ne wanda yake mafifici a babin sauran nau'o'in abinci da haka sai a ambaci nama a ambaci kayan marmari duk da cewa ana cewa nama shine shugaban abinci ko abincin aljanna akwai hadisin da ya zo a cikin sunan na al'imamu ibn maja amma hadisi ne wanda yake maudu'i hadisi ne wanda yake bai inganta ba malamai sun ayyana shi daga cikin hadisai maudu'ai cewa inna sayyidu ta'ami ahli aljannati wa ahli dunya allaham shugaban abincin yan aljanna da kuma shugaban abincin mutanen duniya shine nama kaga hadisi ne mawdu'i bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba bal hadisi ne wanda za a ce ƙarya ce ba za a danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, amma dai nama yana daga cikin mafifitan abinci na dan adam. Shi yasa al-Imam Ibn Abi Dunya a cikin littafin Islahul Mal ya rawaito asar daga Nafi Maula Ibn Umar yake cewa kana Ibn Umar idza kana fi ramadan lam yafuthu al-laham wa idza safara lam yafuthu al-laham. Yace Abdullahi dan Umar ya kasance idan watan Ramadan ya zo to nama baya kubuce mai, sannan idan yayi tafiya a halin tafiya to nama baya kubuce mai, mana abincin shi a tafiya nama ne, sannan kuma abincin shi a Ramadan nama ne. Dan haka wannan yana nuna cewa nama yana da muhimmanci a nau'in abinci na mutane. Ya zo a cikin hadisi sahihi a Bukhari da Muslim, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'irin ta'am, falalar Aisha akan sauran mata kaman falalar sarid ne, abincin sarid akan sauran nau'o'in abinci. Wannan yana daga cikin abinda malamai suke kawo hujja da shi akan fifikon nama a cikin abincin mutane. Saboda menene asarid din? Sarid din nama ne suke dafa shi sai a babballa gurasa, naka babballa gurasa sai a dafa naman sai a cakuɗe shi da wannan gurasa, shine sarid, shine sarid. Dan haka wannan yana daga cikin muhimman abincin Larabawa. Ga kuma kosarwa da rike ciki, a cakuɗe gurasar da nama da faffan nama ya zama kamar miya sai dafa duka sai aka yi, dafa duka tsakanin gurasa da kuma nama. Kamar yadda wani yake cewa idhamal lahmu khallalahu bi khubdi fa dhaka amanatullahi saridu. Idan ka cakuɗa nama da gurasa to wannan shine abincin da ake ce ma amanar Allah sarid, shine abincin gaske. Da haka suka ce wannan yana nuna falalar nama da kuma muhimmancin shi. Da haka Allah yake yawan ambaton shi a cikin Al-Qur'ani a cikin abincin ƴan aljanna, wa amdadnahum bi fakihatin wa nahmin mimma yashtahun, irin wanda suke sha'awa. Da haka da kayan marmarin da naman kawai kai sha'awar irin wanda kake so, to za ka same shi a cikin aljanna din. Bayan nan sai Allah madaukakin sarki yace yatanaza'una fiha ka'san, yatanaza'un at-tanazu shine al-mudafa'atu, suna mimmiqa ma junan su kofi, suna miqa ma juna shine at-tanazu, wannan ya miqa ma wannan, wannan ya miqa ma wannan, wannan ya ba wannan, wannan ya ba wannan, shine ma'anar yatanaza'una. Kamar yadda za a ce tanaza'ahu al-kalam, wannan yayi magana, wannan yayi magana, sai a ce sun yi munaza'ar magana. To haka shi ma wannan ya tanaza'una fiha ka'san, sun yi miƙeƙeniya na kofi, wannan ya ba wannan, wannan ya ba wannan. Shi ka'as, idan an ce ka'as a larabci ana nufin kofi kewayayye wanda ba shi da mar'i, irin wanda ɗaukan shi za a yi gaba ɗaya a rinƙa sha abin da yake ciki, shi ne ka'as. Amma a ƙa'ida Larabawa ba sa ce ma kofi ka'as sai akwai giya a cikin shi, sai idan yana cike da giya sai su ce mai wannan ka'as ne. Shi yasa kofin shi kadai ana iya ce mai ka'as, giyar ita kadai ba kofin sai su ce mata ka'as, sannan idan an zuba giya a cikin kofi kuma sai a ce mai ka'as. Wannan yana daga cikin kalmomi a Larabci wanda suke ɗaukan sunan abin zubawa da kuma abin da aka zuba a ciki da kuma haɗuwar abin zubawan da abin da aka zuba, kowanne a cikin ukun ana bashi sunan, kowanne ana bashi sunan. Kamar kalma annaharu, annahar ƙorama kenan ko, to ruwan kawai ana ce mai nahar, wurin da ruwan yake taruwa a Larabci ana ce mai nahar, da ruwan da wurin kuma ana ce musu nahar. Kamar yadda alƙarya, alƙarya a Larabci shi ne mai na'am, shi ne gari ko shine gari to alƙarya an ance alƙarya suna iya cewa alƙarya suna nufin garin gaba daya da gine-ginen garin da kuma mutanen garin za kuma iya cewa alƙarya ana nufin mutanen garin kawai banda gine-ginen garin kamar yadda Allah ya ce was'alil qaryatan lati kunna fiha wal 'ayran lati aqbalna fiha a tambayi alƙaryar wa kenan za a tambaya mutanen ake nufi ba garin ba da haka zai iya zuwa ana nufin garin ko ana nufin mutanen garin ko kuma ana nufin gaba daya da mutanen garin da kuma garin to haka shi ma alka'su yake yana zuwa kofin shi kadai yana zuwa kuma abinda ake zubawa a kofin shine giya sannan kuma yana zuwa idan an cika kofin da giya sai a ce mai ka'as to duk lokacin da aka ambace shi a cikin alqur'ani dangane da yan aljanna to yana daukan wannan ma'anar ne ta biyu ta haduwar abubuwan guda biyu kofin da kuma giya a cikin shi shi yasa da an fada ba a fadan cewa ana zuba giya sai dai kawai a ce ana shan yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim kawai suna shan ka'as ai ba kofin suke sha ba menene suke karkara a junan su kofi da giya a cike a cike suna sha shine yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha shi wannan ka'as din sai aka maida shi yanzu ana magana akan giyar da take cikin ka'as din la laghun fiha babu lagaw a cikin ta ma'ana babu lagaw shine maganganu na banza wanda mashaya suke yi idan sun sha giya idan mutum ya bugu sambatin da zai rinka yi yana zage-zage yana iface-iface to wannan ka'as din da suke sa su la laghun fiha babu wannan lagaw din a cikin ta duk yadda mutum ya sha ba zai samu wannan sambatin ba da maganganu na banza ba za a ji a bakin shi ba wala ta'thim kuma babu ta'thim ba za a zunubantar da shi ba ma'ana ba za a ce yayi zunubi ba ba sai wala ithma ba ba sai babu zunubi ba sai aka ce wala ta'thim ma'ana ba za a ce yayi zunubi ba ma'ana a tsakanin su su duk yan aljanna din da suke shan giyan wannan ba zai ce wannan yayi sabo ba sannan mala'iku a sama ba za su ce sun yi sabo ba sun sha giya Allah madaukakin sarki ma da ya halicce su ya ba su aljanna ba zai ce sun yi sabo ba shine la laghun fiha wala ta'thim ba wanda zai ismantar da kai ba wanda zai sabantar da kai ya ce ka aikata sabo dangane da shan giyar da kai ba sabo bane kuma shan giyar ba zai sa ka aikata wani abu wanda yake na sabo bane a cikin aljanna shine ma'anar la laghun fiha wala ta'thim anan sai Allah ya kore mana abinda giyar duniya take haifarwa idan mutum ya shata tana haifar da lagu kuma tana haifar da ta'asi duk wanda ya sha za a ce yayi zunubi yayi sabo ya saba ma Allah sannan kuma duk wanda ya sha din ya bugu za a ji lagu yana fitowa daga bakin shi to ita wannan giyar ta aljanna la laghun fiha wala ta'thim wannan sifar ta giyar la duniya ta kore daga gare ta shi yasa da yawa dukkan sifofin da giyar duniya take haifarwa sai da Allah ya kore su a cikin alqur'ani idan yayi magana ta giyar lahira a wani wurin Allah madaukakin sarki yana cewa la fiha ghaulun wala hum anha yunzafuna babu ghaulu ma'ana kwakwalwar su ba ta rufewa idan sun sha giyar duniya din a giyar lahira wala hum anha yunzafuna sannan ba sa buhuwa ba ta bugarwa kwata-kwata ba yadda za a yi mutum ya sha giyar aljanna ya bugu sannan kuma ba yadda za a yi mutum ya sha giyar aljanna kwakwalwar shi ta lullube gaba daya da haka la ghaul la fiha ghaulun wala hum anha yunzafuna haka kuma a wani wurin Allah ya faɗa mana daga cikin sifofin da giyar duniya take haifarwa tana haifar da ciwon kai ga mashayinta tana sa ciwon kai sai Allah madaukakin sarki ya ce la yusadda'una anha wala yunzifuna Allah ya ce in sun sha ba za su yi ciwon kai ba kuma ba za su bugu ba babu buguwa babu ciwon kai a giyar lahira shi ma wannan sifar sai Allah ya kore ta a wani wurin kuma mun san cewa giyar duniya najasa ce Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وأن أزن ثاني جتني أيتي شيطاني دغتي أقوي ديا كنن ديار دونيا أزن تاتي نجساتي أما ديار لاهرا كما في اللاتي وسقاهم ربهم شرابا طهورا وبنجلس ذي شايد دسوان أبنشا أركككي وأن كنن باب أزن تا باب دتأتكيشي tsarkakaccen abin sha ne shi ma sai aka kora wannan sifar sai aka nuna mana kuma jiyar duniya tana haifar da adawa da gaba tsakanin mutane duk yan jiya da suke haduwa a club to zaka samu suna samun rigingimu da rikice-rikice tsakanin su sabani yau an shirya da wancan gobe za a yi rigima da wancan yau in an hada kai da wancan gobe kuma za a saba a koma a fara fada da rigima da ƴan wayancan bangara to shaye-shaye na duniya yana haifar da adawa da kiyayya inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha'u fil khamri wal maisir shaytan yana so ya haifar da adawa da kiyayya tsakanin mutane a cikin giya da kuma tata da ƴan tata da ƴan giya to adawa a tsakanin su tafi kowanne mutane yawa daka wannan yana daga cikin abin da jiyar duniya take haifarwa amma jiyar lahira ita ba ta haifar da wannan sai Allah madaukakin sarki yace yatanaza'una fiha su suke ba junan su da kansu alamar me kenan alamar san juna da kaunar juna da mutunta juna shine yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wala ta'thim wanda kace adawa da shi zaka rinka zuba abu kana bashi shi ma yana dauka yana baka kana sha yana sha babu wannan adawar a tsakanin su gaba daya shi yasa a can wani wurin ma Allah yace wa naza'na ma fi sururihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin duk wata adawa da kiyayya da take zuciyar ƴan aljanna Allah yace za mu cire ta gaba daya za su koma ƴan uwan juna gaba daya kowa yana fuskantar kowa babu wanda yake juya ma wani baya haka babu adawa babu hamayya babu jin haushin juna a cikin aljanna zamane ne ƴan uwantaka da jin dadi da farin ciki da haka jiyar aljanna ba a hada ta da jiyar lahira duk wata sifa ta jiyar duniya duk wata sifa da jiyar duniya take da ita to Allah ya kora wannan sifar a cikin abin da ya shafi jiyar aljanna daga cikin miyagun sifofin jiya ta duniya akwai rashin dadin sha dan wadan jiya sai ya rufa ido yake iya sha da ƙyar yake sha baya jin dadin sa sai ya rufa ido zai sha a baki ba dadi a cikin jiki in ta shiga ba dadi a kwakwalwa kuma ba dadi ta lalata ta daka baya jin dadin ta kwata-kwata duk wani abu da zaka sha na maye zaka samu abu ne wanda yake bai da dadin sha harshen ka bai jin dadin shi amma jiyar aljanna ita kuma sai Allah ya ce wa anharun min khamrin lazzatin lisharibi da jiya ta da koji na jiya mai dadi laziz mai zakin sha mai dadin dandano ga masu shanta daka wannan ma an kore shi daga jiyar lahira daka jiya ce wanda za a sha mai dadin dandano sabanin abubuwan shaye-shaye na duniya wayanda suke barasa dadi a dandano marasa dadi a lafiyar mutum da cikin jikin mutum da kuma kwakwalwa ta dan adam da haka anan duka an kore duk wata sifa da jiya wadda take ta la ta duniya take da ita an kore ta a jiyar lahira sai zama sharaban tahuran ne abin sha ne wanda yake mai tsarki lafiyayye wanda babu wata matsala a cikin wannan abin shan na'am
وأقبل بعضهم
ويطوف عليهم
غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون
نعم الله مدوكتين سركية هار إلى يولي سنة تكون ونن نئمر دوان ننزن دائم سنة دمائكة ويطوف عليهم غلمان wadan siyaran aiki sune gilman al-gilman ma'ana al-khadam ana nufin khadimai ma'aikata wayanda za su rinka yi musu aiki a cikin aljanna Allah ya ce wadan su gilman kadimai za su rinka zagayawa a cikin su suna cewayawa a cikin su suna aiki shine wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun kai in ka ga wayannan yaran wayanda suke masu hidimar masu aikin kai zaka ce lu'lu'u ne kaman diamond ne maknun wanda yake cikin kwansan shi ba a riga an bude shi an taba shi da hannu ba idan an bare wannan abin da ake ciro diamond a ciki lokacin da kaga kwayar diamond din a ciki kafin hannu ya taba ta kafin wani abu ya taba ta kafin iska ma ta duniya ta taba ta to irin wannan yanayin da yake dauke da shi da yadda yake faritar garai garai da ban sha'awa wurin gani a ido da kuma yadda yake a jikin shi wurin tabawa gwanin ban sha'awa to haka zaka dauka wayannan yaran lu'lu'u ne wanda yake maknun wanda yake kullalle ba a riga an bude shi daga cikin gidan shi ba da haka wannan sifar su wayannan yaran wayanda suke aikin kenan shi yasa Allah madaukakin santi sai ya sifanta su a wani wurin da cewa wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun wayansu yara ne mukhalladun wayansu yara ne dawwamammu saboda kada a ga cewa ai za a yi shekara ba iyaka a aljanna su yaran ai sai in suka girma fa sai Allah ya ce wildanun mukhalladun yara ne dawwamammu a haka za su dawwama har abada a wannan yarintar ba za su girma ba sai a can ya ce idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura idan ka gansu za ka ɗauka diamond ne aka watsa shi a cikin aljanna ɗin a nan sai Allah ya ce aka sifanta su da lu'lu'u a nan a can kuma aka sifanta su da lu'lu'un maknun lu'lu'u wanda ma ba a riga an buɗe shi ba a can kuma aka ce lu'lu'an mansura in ka hango su za ka ɗauka diamond ne aka watsa a cikin aljanna saboda yadda suke kyalli suke sheƙi suke gwanin ban sha'awa shi yasa ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa da Allah ya yi lu'lu'an mansuran watsatsan lu'lu'u akwai muhimman abubuwa guda biyu dangane da wannan bayanin abu na farko zai nuna maka kawai ba yara bane wanda an ɗebe su ba su da aikin yi ai dan ka zo ka ga mutane marasa aikin yi a zazzaune ba can gani ai amma ka gansu kowa na harkoki na kai kawo abin akwai ban sha'awa ko babu akwai ban sha'awa shi yasa sai aka ce ka annahu lu'lu'an mansura kai zaka ce lu'lu'u ne wanda aka watsa shi a ko ina da haka kenan kowa yana da aikin da yake yi kowa busy yake ba wanda yake zauna zaman banza da haka sai ya zama ka annahu lu'lu'an mansura in ka gansu sai ka ce kaman an watsa diamond ne abu na biyu kuma yace zai nuna maka girman wurin wuri ne wanda yake mai fadi kaso ba karami ba domin inda karami ne ai ba za a ce ka gansu kaman an watsa wani abu ba za ka gansu ne a cikin gurda ta takura a wuri daya to amma abu ne wanda yake a watse abu baya zama a watse sai a wurin da yake mai fadin gaske da haka sai ya zama a watse da haka kenan yara ne ma'aikata wanda kowa aiki kawai yake yi tukuru sannan kuma kowa akwai abin da yake yi a cikin ayyukan ba a zaune suke ba ba irin ƴan ɗaukan alfarma ɗin nan ba ne an yi alfarma an ɗebe su a aiki kuma ba aikin da za su yi sai dai su samu wuri su zazzauna kawai suna jiran ya za a yi da su a an ɗebe su kowa da irin aikin da aka ɗora mai kuma da shi kan shi ɗin ado ne a cikin aljanna saboda yadda aka halicce shi da yadda aka tsara shi da irin ado da kwalliya da aka yi mai ita wannan kawai ita ma wani ni'ima ce wani ado ne da aka yi ma aljannar da su sannan kuma ga aikace-aikacen da suke yi a wani wurin Allah maɗaukakin sarki ya sifanta su da cewa ya tsufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abari ya ka faɗa mana me za su rinƙa zagayawa da shi ɗin domin a nan an ce wa ya tsufu alaihim wildanun wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun ba a faɗi da me za su rinƙa zagayawa ba a wani wurin Allah maɗaukakin sarki shine ya faɗa mana cewa ya tsufu alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in za su rinƙa zagayawa da kofuna wa abarik da kuma jok jok manyan kokuna da abubuwa a ciki mana suna dauke da farantai suna dauke da kayan zubawa akwai babban abu wanda aka zuba giyar a ciki sannan akwai ka'as akwai ka'asin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun daka za a kawo musu wannan kofunan najiya ana zagayawa a cikin su duk wanda yake bukata za a zuba kawai a bashi abin da yake so ya sha idan giya yake so idan nono yake so idan zuma yake so idan ruwa yake so ko me yake so akwai wanda aikin su ne su yi mai wannan hidimar su bashi abin da yake so anan an faɗa mana bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in a wani wurin sai Allah ya faɗa mana su kansu abin zubawar da za a rinka zagayawa da su na menene da me aka kera su da me aka halicce su sai Allah madaukakin sarki yace wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira Allah yace za a rinka zagaya musu da aniyatin kwanuka abubuwan zubawa min fiddatin na azurfani na azurfa ne amma wata irin azurfa Allah yace kanat qawarira azurfa ce amma ta glass glass ne aka yi na azurfa azurfa tana zama glass za ta zama a cikin aljanna min fiddatin wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin glass ne za a yi na azurfa gashi dai azurfa ne amma kana ganin abin da yake ciki duk abin da aka zuba a ciki yanda kake gani ta glass haka zaka rinka gani a cikin wannan qawarir din duk da cewa da sinadarin azurfa da azurfa aka kera wannan abin a wani wurin ma Allah ya ce yutafu alaihim bi sihabin min zahabin wa akwa za a rinka zagaya musu da sihab plate plate kenan za a rinka zagaya musu da farantai min zahabin na zinari wa akwab da kuma kofuka su ma kenan min zahabi da kofuka na zinari akwai kofuka da kwanuka na azurfa azurfa ta glass akwai kofuka da kwanuka da za a rinka zagayawa da su su kuma min zahabi na zinari su kuma a cikin aljanna din daka duka wannan aikin waɗannan yaran wayanda suke wilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun daka za su rinka zagayawa suna hidima suna aiki su kansu ado ne kawa ne abin sha'awa ne abinda suke dauke da shi din na kayan da za su zuba din abin sha'awa ne ado ne kawa ne a aljanna sannan kuma abinda yake ciki din wanda za su zuba a ciko a sha shi kansa ado ne kuma kawa ne daka aljanna gaba daya ni'ima ce tsantsa a cikin ta dan haka Allah madaukakin sarki a sanya sifanta ta da cewa innal muttaqina fi jannatin wa na'im daka wannan ita ce ni'imar su da Allah madaukakin sarki ya tattala a cikin aljanna wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun daka sai Allah zai ci gaba da bayani akan tattaunawar ƴan aljanna a tsakanin su da irin fira da za su rinka yi bayan an ci an sha an ci shingida an samu nishadi da kwanciyar hankali to ya za su rinka tattaunawa suna fira shine wa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatasaalun darasi ne zuwa insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan ayar Allah madaukakin sarki ya azurta mu aljanna shi da rahamar shi ya yafe mana kurakuran mu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da maficanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أمنا وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين